haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a wannan makon ne hukumar kula da kafofin yaɗa labarai NBC a Najeriya tace tana hukumar tashoshin talabijin uku masu zaman kansu da zargin taka rawa wajen faɗaɗa tashe-tashen hankula a ƙasar biyo bayan zanga-zangar NSAS Tashoshin talabijin din sun hada da Channels da AIT da Arise. A saboda wannan zargi hukumar tace za ta sanya wa waɗannan tashoshin talabijin takunkumi tare da cin tararsu naira miliyan 2 zuwa 3. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da babban daraktan hukumar wato Professor Armstrong Idachaba inda yayi ƙarin bayanin cewa an ci tarar waɗannan gidan talabijin din saboda laifin kin bin ka'idojin yaɗa labarai a ƙasa.
To gaskiya in ka duba abubuwan da yaran jarida suke a cikin radio da TV wato abun damuwa yake. Kaka ga mutane suna magana ana dukan hoto daga social media abun da ya faru a wurare da ba gaskiya ba ne sai a jaja jara su a turo ma mutane wai gaskiya ne kuma abun ya kawo masala domin zaka ga za a kawo hotunan da zaka ce an kashe mutane nan an kashe mutane nan ga jiniya jikin mutane kuma ba abun da ya faru haka ka san ba inda government zai yada a dinga abubuwa haka domin abun da zai kawo rashin zaman lafiya kenan
kun tabbatar da abun da ya faru cewa waɗannan hotunan ƙarya ne kenan
to in ka ji labarin ma ba ka ji gwamnatin Lagos yace ba abun da ya faru ba shugaban Lagos governor da kansa ya je wajen yace ba wanda ya mutu akwai wanda ya fi maganar security a Lagos gaban governor to governor yace ba wanda ya mutu amma yaran jarida sun ce wai dole ne mutane sun mutu kuma ba wanda ya zo yace ni ne wato yaron na ya je wajen taro bai dawo gida ba kuma ga hoto ko ga asibitin da aka samu wannan da ya mutu ba ko daya
to da wannan mataki da kuka dauka kuna ganin za a iya tsaftace aikin jaridan ba tare da kun yi wani gargadi ba
to ai ba yau muke magana da su ba ai kullun da kullun ne ma muke samina workshop muke giya masa wato aikin jarida din nan a koyon da ake yi in ka ji labari dole ne ka sake tuna an labarin gaskiya ne in ya kamata ma ka yi magana da mutane amma ba wai zaka zo na gidanka wani ya doka hoto ya tura ma a social media sai kai kuma ka hada ka ce gaskiya ne
Zalika Madina ta tattauna da sakataren kungiyar yan jarida ta kasa wato Shaibu Liman inda yace yin irin wannan hukuncin ba daidai bane ya kara da cewa suna kallon wannan mataki a wani yunkuri na musgunawa tashoshin talabijin da yancin yaɗa labarai
wannan matakan da hukumar NBC ta yanke na ladabtar da wasu kafafan watsa labarai a ganin mu bashi da ma'ana kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan waɗannan matakai idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwa waɗannan kafafan watsa labarai masu zaman kansu ba zai kawo wani ci gaba ba cikin kasa sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiya. A yau din nan akwai ziyara da zamu kai gidan television na Continental a Lagos da kuma gidan jarida na Nation shima a Lagos. Kuma wannan ziyara ne wanda babban kungiyarmu na MPO ta shirya. Akwai kungiyar NUJ, akwai Guild of Editors, akwai kuma kungiyar ƴan jarida masu buga jarida na ƙasa. Na tabbatar bayan wannan ziyara da zamu je na duba bannar da aka yi musu, za a tattauna yadda ake aikin jarida da kuma matakan da su MBC suke ɗauka don su kawo cikas ga aikin jarida. Na tabbatar bayan nan za a fidda matakan da ya kamata a ɗauka. Nagode.
To ranka dade naji amsar da ka bayar. To barin ji daga gare ka kuma tambaya ta ta biyu, ku a matsayin ku na kungiyar ƴan jaridu da ya kamata ku zama kila masu sa ido akan gidajen talabijin da radio da kuma ƴan jaridu masu aiki a wannan ƙasa, wani matakai kuke ɗauka wajen horar da waɗanda aka kama da laifi na sabawa ka'idojin aiki?
To naji tambayar ki, amma abinda mu muke ja da shi shine cewa duk waɗanda aka ladabtar din ana cewa ne ana kama su da laifin rashin kwarewa. Shin me ke rashin kwarewa? Idan akwai bukata na ladabtar da mutum saboda rashin kwarewa, sai a faɗi takamamme me aka yi na rashin kwarewa, musamman kamar a cikin wannan ɗaukan rahoto na wannan ƴar tozoma da zanga-zanga da aka samu. Ana zargin waɗannan gidajen talabijin ɗin da rashin kwarewa. Ai magana ce ta kawai, magana ce kuma ta a nemi hanya a musguna musu. Amma babu maganar rashin kwarewa, saboda ba mutum ɗaya ne ya ɗaura hoto ba, ba mutum biyu ne suka ɗaura hoto ba, ba mutum uku ba ne suka ɗaura hoto. Ba za a tashi ba tamkar a ce akwai rashin kwarewa a cikin wannan aiki. Idan akwai haka kuma mun tabbatar din akwai matakai da za a ɗauka na a gwada ma ƴan jarida kuren da suka yi kuma a yi gyara. Amma ba irin wannan matakan da MBC suka ɗauka ba, ko kaɗan ba daidai ba ne.
Shima ɗan jarida mai zaman kansa wato Bashir Baba a tattaunawar su da Madina cewa yayi yana ganin hukuncin yayi daidai saboda ba su nuna kwarewa wajen bin ka'idar yin amfani da hotunan bidiyo da suka ɗauko kai tsaye daga kafafen sadarwa ba.
Ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi, aikin sani ba zai yiwu kuna kafafen yada labarai na asali waɗanda aka sani kamar gidajen talabijin ko gidajen rediyo kawai a shiga kwasar tarkace daga dandalin sadarwa na zamani din nan ana yada ma juniya ba. Mun sha faɗar bambancin wato su gidajen ya kamfanonin yada labarai da kuma na wato dandula na zamanin nan na sadarwa. Su waɗannan dandula na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkace, da mutumin kirki, da ja'iri, da mutumin banza, da mutumin kwarai, da shedani, duk tana hannun su. Kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama. Alal misali, ke yanzu da ke aiki da gidan rediyon murya Amurka, ai shekara da shekaru kika ɗiba a gida a makarantu, kina samun horo game da aikin jarida. Duk da haka, bayan da kika gama kika zo gidan wato rediyo na murya Amurka suka baki aiki, ba su barki haka nan ba Hajiya. Sai da suka hada ki da wani waishi editor, wala Allah editor nan ko dai ya fi ki yawan takardu na shaida samun horo, ko kuma a'a ya fi ki dadewa a wajen aiki na wannan aiki na jarida. Aka ce ku yi aiki tare saboda duk abin da zaki wannan editor ya duba, ko kuma a'a ke ce editor waɗanda ke aiki da su aka hada ki da su in sun yi aikin ki duba. To kin ga akwai bambanci. Amma kuma a gaskiya ita ce isu ma wannan hukuma ta NBC tana azarbabi, tana wuce gona da iri. Ba kowane kankanin abu ne za a ɗauko gora a radi gidan rediyo ko gidan talabijin ba. Amma wannan karam waɗannan gidajen talabijin gaskiya laifi suka yi. Sun je sun ɗauko hotunan bidiyo wanda ba su tabbatar da shi ba, suka yayata wato suka yayata ma duniya. Wannan ba a aikin jarida haka. Ba
To masu sauraro a nan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar murya Amurka wato Madina Dauda. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
ta hospital guda daya da aka gina a Bola Muna in kula yin yuri NHS a Bola Muna makaranta daya da aka gina a Bola Muna ruwan da ne ake sha a Bola Muna lantarki dawa aka kara shin wanda aka aiki
yanzu haka maganar nan da muke ba saboda shugabanci na gari da mai rubun nasara nan Alhaji Kwakufa Ado yake nunawa da kuma mataimakin sa yanzu ko a cikin zangonnan mu akwai ruwa da muka bayar a gurare da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina muka akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba
Yawa bakanku da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau zamu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji indai kuna bi da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zabin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyi da kowacin su ta mallaki kasar Ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar Ghana din saboda haka idan an dube su duka biyu wace gwamnatin su ce tafi ciwo Ghana bashi ko mi akai da kudin kuma sannan wace ce cikin su tafi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa to sai mu ci gaba
ban san ga ya maka ba miliyan bu mun je mun yi rancen babba shin da kuka ranci 54 muka yi wayin ga aiki da shi su sun aiki 140 ba abin da suke
wato kana nufi miliyan 140
biliyan ba miliyan ba
biliyan na'am na'am
rancen da suka yi sun ranci kudi mun kudi biliyan 140 wasu kulla maka su kukan kasan da komi da shi ba NDC sun ranci biliyan 54 akwai hospital da aka gina ya fi 30 an gina Abuja airport an gina airport an renovate airport an gina ba abin da ba a yi ba da shi an yi hanya an yi komi an gina shi ba
abin
da ba makaranta daya da suka fara ya ce ma jama'a ya kira ya gina na secondary school 350 ba wani kwari bai iya gina a wannan muna hospital guda inda kuna tunanin jama'a da lafiyar jama'a da hospital guda daya da aka gina a wannan muna in kula yin yuri NHS a wannan muna makaranta daya da aka gina a wannan muna ruwan ka da ake sha kun da abin da awon nawa suka aka kara cikin wanda aka iske a wannan muna lantarki dawa aka kara cikin wanda aka aiske banda kai
to Alhaji Adawaruf bari Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda na'am to Alhaji Adawaruf bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata yawa da ya kamata ya maida martani sannan mu ci gaba akan abinda muke tattaunawa Alhaji Ahmad Ayuba
to shuru-shuru nan wani hana shin kai ba kaga misali
su wakacin su muna daukan 6.9% na total income da muke generate muna biyan kudin ruwa da shi akan basu saka
wato kana nufin kashi 6 cikin 100 na gabaɗin kudin da kasar Ghana ke samu tana biyan kudin ruwa da shi
shi da dugo tara
kusan kashi 7 cikin 100 kenan
eh yanzu haka maganar nan da muke ba saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan Allah ku akufa da yake nunawa da kuma mataimakin sa Dr. Mahmudu Bahuya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma buku da kari kaga lokacin da za su bar gwamnati akwai wata faɗaɗa da suka yi na wani watan harkar magamushi watan harkar lantarki da suka ɗauko wasu kayan lantarki na cebu wanda ba ma buƙatar su ba ma amfani da su suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara akwai partnership agreement da suka yi wanda suka daɗa tokusar da harkar tattalin arzikin Ghana to muna nan yanzu muna biyan wannan kuɗin duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wayannan basussukan da suke biya da suke da suka bar muna muke biya ba mu da ba muna aiki tukuru yadda ya kamata yanzu da zai ina ma misalin ayyukan da muka yi a Zango na tambaye ka na ce ma ka tambaye shi
ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ba ku gina asibitoci ba ba ku gina abin nan ba ban sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan
bari mu bashi misali yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a gurare da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da taimako da muke ba su wani biya musu kudaden da za su sabu da shi wato za su biya a jami'o'insu da kuma makarantar wato university da shi tertiary education a Zango nema kenan ba a kasar Ghana ba su gaya mana Zango me su suka yi a Zango na fi son mu yi hirar Zango a me sa yake kaucewa ne daga hirar Zango
eh to yanzu inda za mu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yake cewa mutanen Zango sun ba NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya 100% wurin kusan shekaru 30 kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka taɓa gabin mutanen Zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen Zango
in ka ce Zango
Ghana ga baki ɗaya nake nufi in nace Zango Ghana ga baki ɗaya nake nufi
Zango kuma shi ba su kada ne Zango
haka ne gaskiya
ba su kada ne zango ba muna da zangonni ko ina ka je akwai zangonni ko maganin da yake yi yace sun yi mazango ka sai su kai mazango ya kwana min makaranta daya yaran mu fa addamuwan mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa yaran mu fa in sun je secondary school ana kai su toci kowane sunday toci ake kai su su dole ne ka je church akwai yaron da yayi gudun church ya hau
kana nufin Abdulmuttalib kenan wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro daga Benin ya faɗi ya mutu ko
Allah ya masa albarka
na'am
yau inda suna da tunanin zango daga suka zo suka bude ministry na zango suna cin kuɗin suna raba kuɗi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina
Alhaji Audu kana zargin da baka da shaida akai na zancen kuncin kuɗi ina son mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne
kai ba ka ji abin da ya ce ni ban so in attack su ba tun da farko da na fara ban so in attack su ba isu muka je aka ce muka zo mu tattauna
eh haka ne abinda muke so mu yi kenan ya
mun zo mu attack din amma in ko kyale shi yana attack a cikin ma shi na attack su domin magana abubuwan da kuka shuka magana don mu ko abu yana nan da yawa ka iya kira maka ɗaya amma ba bi da kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa
haka
yanda abin da ya kamata mu yi gaba kuma so ka san mu ya tafi daidai
yawa
mun zo a tace su amma ko kale shi yana maganar da ba daidai ba
ko da yake in yayi zance kun ci kuɗi kun iya zancen kun ji kuɗi dole na ji hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida a kai ka gane
in yayi ka duba irin abin
a ya faɗe an magagadu wanda yake kai mata maida martani ta ce suna da rashin kunya da sauran su gabar waɗannan
kudin da suka yanka za a taimaki zangon da shi
okay
da gora maka inda aka bi da kudin ya sunan shi zangon development fund me aka gina da shi ba maka tsanta ba ja ruwa an kai wani zango ba ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet cikin rubutun ba haya ba gina ba zango ba akwai mun abinda aka dinga aka yi gine-gine cikin zango ba kodaya to kuraren da aka yanka ma ministry zango na nayi abinda sa ne wannan magana kenan shi ka ba mutum kudi ka zo ne tambayar shi ba kudin check me bai raka ce
haka
yau ba kudin an yanka kudi an ajiye ma ministry zango an doke an yi wani abu daban da shi ba gina mu da ko makaranta da cikin zango
to
kuma shi ba ba zangon Accra ba
to Alhaji Audu Arif
to kana da cike nan ba abin da aka gina musu
to Alhaji Audu Arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancen Alhaji Ayuba mun dawo kanka ka maida martani amma bari mu ci gaba da Alhaji Audu Arif da yake kana zancen cin kuɗi kuma su abin da kwance ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kunan kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa to menene NDC ta yi tanadi na yaki da rashawa a cikin wato idan Allah ya ba ku sa'a ku iya kun dawo akan karagan mulki menene tanadi da kuke yi na yaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana
baba ba yau muka fara bazan ka akwai ni dalibin NDC da aka bincike su aka same shi da laifi yanzu aka yana sarka maganar da muke yana sarka don shi John Mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki ya ga ya mame shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne in ka je kai wani abin da yake ma wani ma gudi wani wuri in aka same ka da laifi kuma ba za mu aishe ka ba akwai ambuna daya duk wayanda su ko za ka samu da laifi cikin kasan mu na NPP ba kai da aka tuhumunci in aka na kai bincike aka kai office of president sai ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wai wutan wanda za a ba aiki jayi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai jinji mu kullu mu kaskashe mu kashe magana yanda Nana Akufo-Addo yake yi kasan nan
ko barkan ku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safar kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har wutsaya game da gwacece wato gwacece daga cikin wannan jami'u a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustapha Sakwatin ya Washington DC muna fatan mun ba ku lami lafiya sai anjima
sai kuma rahoton mu na musamman a wannan makon
ne sunana Hassan Muhammad
na kake aiki
ina aiki a YTV
ka biyo wannan hanya na zaman turu kaga abubuwan da suka faru a hanya wanda ka batun kamar kun ma an gama da wannan mahara kan wannan hanya ku za mu mana takaitaccen bayani abin da ka gani da idanunka
wallahi da gaskiya ranar talata ne an bude hanya mun kamo hanya muna zuwa mun zo daidai karfan nan na dogon karfan nan na Jakana gaskiya tsakanin wurin ma da kamna sojoji ba nisa kawai muna kwana sai kaga motoci guda uku
wannan motoci
biyu sansara daya ta koma
wannan fentin ne su
biyu dukkan su fentin sojoji ne a jiki su sansara ne kamar ta koma baki ne haka sai suka ce mana ina zamu tafi muka ce zamu mai duhuri ina ID card naku muka ce bamu da ID card wani aiki kuke yi muka ce mu dukkan mu kafintoci ne sai suka wuce gaba kaman dai mutum 11 a cikin su haka sun zo wurin mu suna tambaye mu duk ID card kuma za su tambaya muka ce musu babu amma gaskiya sun cire wata mata da wani mutum
a cikin motar da kuke cike ne
motan bayan mu sun cire
suka yi me da su
sun daure shi mutumin din amma matan sun ce mata ta tsaya har suka sake cire wata a cikin motar namu sai matan da ta sauka ta sa kafanta a ƙasa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sai suka ce ki koma mota ki koma mota ki har suka fara fada a tsakanin su to amma gaskiya dai sun ce kar mu damu kawai wani tanka ne suke jira idan tankan ya zo shikenan za su sake mu
kuma tanka na mai ko
na tanka na mai ne
wato kamar na mutane ne suke jira sun
kamar dai suna labarin tankan zai zo mai din suke bukata dan dukka ba abin da suka yi mana ba su karbi kokobo a wurin mu ba sai dai sun gaya mana kawai wai sojoji suna zo layan mu wai yanzu suna wani patrol an rufe hanya wai sai karfe 2 suke budewa suna ba ku wahala ne kawai kuma ƙarya suke
ba maharan ne suke ga
mu su maharan ne suke ga mu
tare da makamai ne ko kuma menene
gaskiya bindigogi ne AA ne ma wanda suka sa a gaban mota mu sun sa a gaban mota yana tambayar mu kuma yara kanana ne
dan su kai nawa ne su mutane
akalla dai gaskiya sun kai kamar 40 amma motoci uku ne da su so mai tankan ya zo sai suka ce masa ya fita
da wannan wurin mai tankan ya
zo muna nan ya zo sai suka ce ya fita ya fita sai suka kira wani yuram shine driver kenan
nasu kenan
nasu ya zo ya shiga motan akwai burtali a wurin exactly daidai inda suka tare mu
kamar kilomita ne daga wannan inda suka tare ku zuwa Maiduguri ko kuma zuwa Damaturu
daga zuwa Damaturu dai zai nisa domin Jakana ne amma daga wurin zuwa Maiduguri gaskiya ba zai wuce 30 or 40 kilometers ba
ko kuma karbi tankan ya akai
ai sun gagaraja da suka yi tukata da yake an gyara hanya gefen hanyar yayi laushi sai motar ta kafe sai suka ce Yuram are yaya za a yi a cire motar suka kira direban ma wai ya nuna musu yanda za a yi a cire sai sai ai ya riga ya sa duk giyoyin da ya kamata motar ya tafi amma yanzu ba zai tabbatun da ya nitsa a kasa shine sai suka kira Yuram din suka ce masa ya dauki sansar daya yayi arewa shikenan an jima kadan kamar minti 15 sai ya zo da jarkoki na mai suka bude suka cika wannan jarkokin suka loda a motocin su suka sa mai a motocin su suka yi komi da komi suka gama sai gaskiya ba abin da suka yi mana sai suka ce to shikenan yanzu ku tafi amma sako da zamu baku ku gaya sojojin ku abin da suke faɗa din ƙarya suke yi mu ba sa yi mana komi abin da suka faɗa kenan
gam na tsayinka na dan jarida wanda kake lura da ko kuma ba da mara hotoni game da abubuwan da suke faruwa ya kake ganin wannan furici na waɗannan mutane
gaskiya ba su damu ba suna gani kaman gaskiya kawai dai su ba ma wanda ya isa yi musu wani abu don in ba haka ba tsakanin mu da sojojin wallahi bai kai kilomita 1 da rabi
kusa ina suke fitowa ne waɗannan mutane gan cewa akan titi suka tare guwa tsakiyar titi
daga daji ne daga daji kuma inda yace a je a dauko jarkokin nan babu nisa dan bai kai minti 15 da tafiyar shi da dauko jarkadin da suka zo
duk ku kuna tsaye a wurin
muna tsaye kuma ba abin da suke
ga kace kamar misalin karfe nawa ne abin ya fara
karfe 6 saura minti 4
na marace
domin naga wayana
kuma wannan abin ya faru a ranar talata
kafiran talata
kuma su jami'an soja na gudanar da ma'aiki akan wannan hanyar tun wancan lokacin har yau rana kamar ta yau
kwarai da gaske amma idan karfe 4 ko 5 in yayi duk checkpoint da kazo ba za ka samu soja ba sun koma kam na su sai dai ku wuce har kawai
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai Sanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri